Jendela Bahasa Bernipa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama motar naki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa sunana Muzammil Ibrahim ya ka sai da zan jara gamar wannan shiri wanda kuma a tare da ni akwai abokin aiki
Ahmad Rabiu Jain
insha Allah mai sauraro tare da shi ne shirin da zai zo gare ku Ahmad Rabiu Jain barka da wannan lokaci
barkanku da wannan lokaci
to ya sanyi ya fara shigowa ya kamata a ga uwar gida a kula da yara kanana
eh wannan haka yake musamman da ma irin wannan lokutan ana da buƙatar akwai masu yawan jin sanyi to kowa ya sa riguna ko kuma ya sa abin da yake ganin jikinsa zai zauna lafiya
to Allah ya kyauta Allah ya ba mu wucewa lafiya
amin summa amin
to ina ga Ahmad mu faro da kalamai na tsohon ministan tsaro Theophilus Yakubu Danjuma wanda yayi wasu kalamai wato masu jan hankali a can jahar Ibadan a yayin da ake kaddamar da wani littafi mai suna 70 years of progressive journalism the story of the Nigerian Tribune and the presentation of Tribune's Platinum Award shi Theophilus Yakubu Danjuma ka san tsohon ministan tsaro ne kamar yadda na faɗa
wanda a gurin ma yake gabatar da wasu jawabai masu jan hankali ga ƴan ƙasa
ka san ya fito ne ya ce abubuwan da suke faruwa a Najeriya yanzu ko waya kauda kai mutane ba sa magana wanda yace shi ba zai bari ba amma idan har ya fito yayi magana akan abin da yake faruwa to ƴan Najeriya ba za su iya bacci ba
kaga baccin da da ake kenan dole a farka
to kaga yana nufin fa akwai wani abu da yake faruwa amma ya ki kuma ya faɗi menene yake faruwa
kaga akwai buƙatar mahukunta a wannan ƙasa kenan da su neme shi a san ya za a yi a faɗi wannan abubuwa
kai Ahmad wani abu ne za a gaya maka kasa bacci yanzu
a'a ai akwai abubuwa da dama
wataƙila a ce lalitan gangamin Petro gabaɗaya an baka ta Najeriya ai za ka kasa bacci
a'a wannan ai saboda farin ciki ne
to shi ba mu sani ba na farin ciki zai faɗa ko na bakin ciki zai faɗa na damuwa ko na takeici ko na mamaki
wannan shine yasa muke ganin ya kamata mahukunta su nemi shi dan Juma su ji menene abun nan da yake cewa akwai shi
to Allah ya sauke ka san badakalolin da suke Najeriya ne abubuwa da dama sun faru shi yasa ma gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari tace ta zo ne domin ta yaki da cin hanci da rashawa
ka san babban abun da wannan gwamnati kenan ta fi sanyawa a gaba tun ma zamanin farkon hawanta ma'ana zangonta na farko tun daga 2015 har ya zuwa wannan lokaci
wannan ta sa ka san ko a yau ma akwai wani hukunci da kotu ta yi ta cewa ta ba da dama ga hukumar ta AFCC ta ci gaba da tsare tsohon attorney general kuma ministan shari'a Muhammad Bello Adoke wanda ka san yana Dubai ne yana zaune to kuma aka yi tabinsa da ƴan sanda na ƙasa da ƙasa yana shigowa aka damke shi aka miƙo shi gurin AFCC
ka san dama zargi yake yi ga cewa akwai wasu kudade ko wance wasu makudan kudade da ake tuhumar shi tsohon ministan da su
kana maganar abin da ake cewa scam wato oil scam ko kuma kace badakala ta man fetur da aka yi tun a baya wanda ta kai dala biliyan 1 da kusan dugo biyu fa dala biliyan 1
kudaden fa ba kananan kudade bane
wannan ta sa ake neman sa ruwa a jallo kuma yanzu gashi ya shigo hannu dan haka EFCC ta rike shi kamar yanda court ta bata dama ta rike shi na tsawon kwana 14
to Allah ya kyauta
kasar rikice-rikice ne da suke fara wanda hatta ita ma jam'iyyar Hamayya ko da dai bata kai jam'iyyar PDP ba ta PRP naji tana magantuwa ita ma
ita yayi tana batu ne akan cewa fa ƴan majalisar tarayya kada su baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari damar ciwo wani bashi da shugaban zai ciwo a ƴan kwanakin nan
to ai ina ji kamar an gama maganar ma ko
suna ƙara bada shawara ne
ai abin da yasa nace an gama magana ai shugaban majalisa ya ce duk abin da shugaban kasa ya kawo shi zai saka masa hannu
ko wani irin abu ne
shi dai ya ce zai saka hannu don haka ai an gama
da dai cewa a kwanakin baya ka san shi shugaban kasar da kansa ma ya zargi ƴan majalisar tarayya musamman majalisar wakilai sun yi tasarrufin wasu kudade har kusan triliyan guda wanda suka ringa ya za a yi a kare kai to yau kuma sai ga jami'ar PRP ma tana kira ga su ƴan majalisar kan kada fa su bayo shugaban kasa waccan dama ya je ya ciwo waɗannan baskan amma suna da dalilai
to shikenan mu dai kokarin mu addu'a Allah ya sa kasar mu ta saisaita shugabannin mu Allah ya riko da hannunsu su mana aikin da ake bukata
amin summa amin dama wannan har kullun shine abin da ƴan ƙasa suke son gani baya ga waɗannan abubuwa akwai shi kansa mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawa wato Bashir Hayati Jintili
kada ka ce mun tafiya nan da ya tayu
tayu ma ko domin ko
arewacin island ko
dake
Burtaniya
wani taro ne kasan da ya halarta wanda abu ne da za a iya cewa ya shafi bangaren su kasan dalibi ne shi akan siyasar duniya
ita kungiyar ta IPSA ba kuma diwanci za ga abubuwan da suka shafi siyasa da yadda ake gudanar da mulki na gari amma ina ga mu bari ya fada mana me ya kai shi da bakin sa.
Mun zo dan tabbatar da mukabala akan harkar demokradiya, wato doka da oda a demokradiya, rule of law in democracy. Kamar da mai tsaro isa ne ita kanta demokradiya, an kafa ta ne da kaidoji na doka da oda. Nelson Mandela ya kira ta legal equality, wato daidaito tsakanin kowanne irin jinsi, ko babu ko karami, ko mai mulki ko mara mulki, shine demokradiya. Na kasa in yayi hukunci ai masa hukuncin yi ba daidai ba, babba ma in yayi ba daidai ba ai masa hukunci, shine demokradiya. Kamar yanzu abin da ya fara a Amerika, a jiya Donald Trump shugaban kasar Amerika ya karya kunnan tsarin mulkin Amerika, to doka ta ce ga abin da za a yi, saboda haka wannan wakilci ta Amerika bata kalli girman sa ba, ta masa hukunci akan abin da kunnan tsarin mulkin kasar Italiya shine ya karya, saboda haka shine rule of law na demokradiya, doka da oda na demokradiya. Kamar yanda mai sauraro zai iya tunawa, shine kamar ɗan watannin biyu uku ba su kauce baya, Prime Minister Ingila Boris Johnson shi ma ya kai wani kuduri akan harkar Brexit na fita da kasar Ingila daga EU, amma ɗan sakamakon zai musu kama kariya, suka dauke shi suka kai shi kara kotu, ko ta ce ba shi da iko abu doka da oda. Saboda haka doka da oda ita ce demokradiya, duk demokradiya da ake yi ta ba doka da oda, to sunanta kawai lami ko kuma kwasan kwaikwayo. Amma duk demokradiya da ake yin ta cewa babba in yayi ba daidai ba za a yi masa hukunci, na ƙasa in yayi ba za a yi masa hukunci, wanda yake gwamnati in yayi ba daidai ba za a masa hukunci, wanda yake waje in yayi daidai in bai daidai ba za a masa hukunci, mai kuɗi in yayi laifi za a masa hukunci, talaka in yayi laifi za a masa hukunci, shine demokradiya, doka da oda. Saboda haka idan misali cewa duk mutumin da yake cewa yana kiran kansa demokradiya, ko yana demokradiya, ko yana mata kama kariya, ko ya zauna a daki ya rubuta abin da yake so, ba abin da mutane suke so ba, to dole a demokradiya sai ka zama bawa mutane, ba mutane su zama bayanka ba.
To Muzammil Kaji Bashir Hayati Jintile, mataimaki na musamman ga shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan.
To Allah da mana da shi lafiya.
Amin summa amin. Sai mu gangaro nan jihar Kano.
To ka san gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a yau ya kare naɗe-naɗe na da ake cewa masu ba shi shawara.
SA kenan wa. Wanda ƴan siyasa suke ta yawan kira-kira a naɗe SA. A matakin farko akwai Hajiya Binta Lawan Ahmad, wanda aka naɗa ta a matsayin shugabar ma'aikata.
Akwai Honorable Hamza Buhari Bakona, ya sake koma kujerarsa ta mai ba shi shawara akan al'amuran siyasa.
Dama ana ganin kamar zai iya komawa, duba da wasu daga cikin yan siyasa suna ganin yayi abun a zo a gani, yayin da kuma wasu su kuma suke ganin bai ma tabuka
komai. Aya shacere musamman da karamar hukumar sa ta Kumbotso.
To watakila da yayi hakan ce ta sa shi kansa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kara dauko shi.
To kasan sai mutumin Honorable Ali Baba a gama lafiya.
Shi ma ya kara komawa kujerarsa ta baya, mai ba da shawara akan bangaren addinai ba.
Kasan akwai wani bidiyo da na ga yana yawa a kafafen sadarwa na zamani, aka nuno shi Ali Baba yana addu'a. Ya Allah ka sa gwamnati ya tafi da mu. Ya Allah ka sa gwamnati ya sake ba mu mukamin. To kaga ta ƙara tabbata.
Gwamna da yau ya ƙara mai da shi a matsayin mai ba da shawara bangaren addini.
Kaga Ali Baba sai da ce to addu'a fa ta ci muna ta yamin nan.
Ka san bayan shi akwai Hamza Usman Darma.
Kana nufin wanda aka mika shi ga ayyuka na musamman kenan, inda zai zama tuyi mashawarci na musamman ga gwamna ba.
Haka kuma akwai Tijjani Mai Lafiya Sanka, wato wanda shi kuma aka bashi mai ba da shawara kan abin da ya shafi harkokin sarakai.
Wannan gaskiya ne. Sai kuma Yusuf Ali Tumfafi, wanda aka yi masa SA grassroots.
Wannan sanarwa dai ta fita ne da sa hannun sakataren yada labarai na gwamnan jihar Kano, wato Abba Anwar.
To ka san bayan wannan naɗe-naɗen da gwamna ya yi, hakan ta sa muka ji Musbahu Ciranci na jam'iyyar APC ya shigo yana godiya ga gwamna bisa wannan kokari da ya yi.
A madadin shugabancin ƙaramar hukumar Kumbotso da shugabancin jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Kumbotso jarkahin jagorancin Alhaji Shehu Kura da ƴan APC gandujiya halittattu na ƙaramar hukumar Kumbotso, ba ƴan raba kafa ba,
suwaye da suwaye.
Ai shine ce da kai layin APC gandujiya, ba APC kwankwasiya ba, shine layin Bakwana, ciyaman ɗin ƙaramar hukumar Kumbotso, layin Naziru Zakar da Sheka da Maniru Babaɗangundu, su ne suke godewa mai girma gwamna akan naɗa Honorable Mustapha Hamza Buhari Bakuna da mi bai shawara akan harkar siyasa. Mu ne mai girma gwamna godiya, muna zaton da ya mance da ƙaramar hukumar Kumbotso, ashe bai mance ba, muna yaba masa. Kuma mai girma tsohon ɗan majalisar jiha na ƙaramar hukumar Kumbotso shi ma yana miƙo ɗumbin godiyarsa ga mai girma gwamna, domin wannan dadi ba Bakuna aka yi wa ba, shi aka yi wa da al'umma ƙaramar hukumar Kumbotso. Muna ƙara godewa gwamna da ya dauko Alhaji Hamza Darma da mu sarkin hakuri, shi ma ya bashi mai bai shawara. Wannan sakon godiya ne da muna daga tsohon dan majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Kumbotso Alhaji Aminu Sani, domin Kumbotso dole ta zauna lafiya, ciyaman dinmu da mu sarkin hakuri. Honorable Mustapha Hamza Buhari Bakuna, dama shi sarkin hakurin ne, duk abin da kake yi
din yayi Bakuna din da ake ta maganganu a kansa. A baya fa an taba bashi wani mukami makamancin irin wannan, kuma an ga kamar ba ya taba ka wasu abubuwa na azo a gani ba.
To gwamnati da kaga yana ta bashi, yana bashi, ai ya san amfanin sa. Ina nuna maka
ai wata kila amfanin sa shi kadai ne, ina amfanin kuma al'umma.
Gwamna ya san ba kuna baye da wani amfani a gurin sa ya mora masa kai barin ga maka a kumbotso bayan layin mulba kuna da layin ciyaman da layin maniru da layin tsohon dan majalisar jiha mai wakilta karamar hukumar kumbotso Alhaji Nazirul Zakari Sheka billahi allazi la ilaha illa hu ba tsaye suke suna layin APC gandujiya ba sun fi hudda da yan kwankwasiya idan mutun ya ce ƙarya ne yazo ya ƙaryata ne ya ce waɗanda ba sa wannan layin sun yi APC gandujiya bahariya a kumbotso
misali shikenan mutun saboda yana wata jam'iyya kuma ba zai mu'amala da yan wata jam'iyya ba
a'a ai a zabe na ga ma bayan Kabir Ado
wata kila ba gwanin su bane ya tsaya shi yasa
ai to yanzu ba ba gurin ka bane kana APC din kaje kai kwankwasiya
to kaji musu ba wucuranci da wannan godiya tasa
to ka san dama ai lokacin da wani yake yabawa an baiwa nasa to shi kuma wani cewa ma yake ya kamata gwamna ya tuna da wasu da suka taimaka masa musamman a lokutan zabe
kana magana akan Musa Zankam da yake cewa akwai wanda ya kamata su ma bai kamata a manta da su ba
ya zama wajibi mu zo mu jinjinawa mutane na kware wanda suka taimaki baba Ganduje a lokacin da yake neman taimako ba mutanen da suka je suka makale a jikin baba Ganduje ba wanda ba ruwan su riga da stati kullun suna nan abinda suke su dai ya la'aisi sabotajin din wannan gwamnati wannan gwamnati kuma ta baba Ganduje tana buƙatar mutane jajirtattu irin su Nazir Datti Nazir Datti mutum ne wanda yake taimakon al'umma akan harkar ilimi Malam Muzammil Marin baka misali duk mutumin da aka hana ilimi a duniya an cuce shi Malam Nazir Datti yayi sacrificing din rayuwarsa da shi da komai nasa akan ya taimaki mutane akan harkar ilimi foundation din nan ma a yanzu ya samu wa mutane sama da kwaya 100 admission yace musu je su karatu FCE which FCE Kano legal DUK wannan abu janjaji
me kuma yawa gwamnatin Ganduje
ya me yawa gwamnatin Ganduje bilibet da ya ringa bugawa
me bilibet
hotuna da Ganduje da lokacin da baba Ganduje ne yake neman taimako ai ya fito ya zo ya taimake shi kuma zahirin har yanzu yana nan yana taimakon baba Ganduje sannan ina so in yi amfani da wannan dama mu fa magana kiru da bebeji wallahi tallahi sai abin da Kabir Dashi ya ce mana shi zami
shi kuma Kabir Dashi wane ne shi da shi zai ba ku umarni
ya shine jagoran tafiyar jam'iyyar APC yanzu tafiyan nan da
shi dan majalisa ba ku yarda da shi bane
ya dan majalisa mu da Kabir Dashi mu shine idan mu a kiru local government da ma siyasar ma jihar Kano
tunda jam'iyya ta tsaye da wanda za ta tsaye ba ta sauya ba dole shi za ku yi ba
ina so in gaya maka mu jagoran mu abin da ya faɗa shi zami shi Abdul Mumin Kofa wallahi ka ji hawwallewa nake sai da yazo ci a yaki wannan bawon Allah Alhaji Kabir Dashi a yadda shi mu kuma ba za mu yadda ba
da abin da ya wuce ba ya wuce ba an ce a yi tafiya da
ya wuce ya wuce mu har yanzu yana nan muna sauraron abin da mu abin da jagora zai ce
ba kwa yafiya a siyasa
ba ya ba ma yafiya a siyasa mutumin da ya ba da kudin sa da jikin sa yace a je a yadda jagora mu
ya ce ta wuce ai hakuri ai fujuna
wa ya ce ta wuce ta ciki tana ciki mu muna nan mu Alhaji Kabir Dashi mu
kuwa zuciya ku ta ciki na ciki kenan ji kuma ta ciki na waje
a ta ciki tana ciki mu dai har yanzu Alhaji Kabir Dashi mu sai abin da ya faɗa wani mi a kir local gamma shi zami an bebeji ma baya yin siyasa ai ka ce wai shugabannin jam'iyyar APC daga bebeji hakiru wai ba za kai da su ba kawai ka dauko wani committee daban wai da su kake yi mu ba za mu ba me zai da wannan siyasa
me gidan naku zai sa ku antipati kenan
wallahi Alhaji Kabir Dashi bai antipati ba amma nayi
zai sa ku kunce sai abin da yace in yace ai antipati zai kenan
idan yace yau mu yi antipati ma jadda party yace mi zami jadda party dan haka Alhaji Kabir Dashi mu muna nan muna saurare sai abin da yace
to kaji Musa Zankan na jam'iyyar APC
wannan kuma yana zuwa ne daga gabar da hukumar Karota take ta kokarin tantance ɗan adidi da sau a sa musu dan haraji su biya a lokaci daya
ka san batu ne da ya shaceri kala kala kama daga kan su kansu direbobin
to a gurin wasu fa suna ganin su tayi musu daidai musamman ma da muka ji Muzakkar Abdulrahman wanda shigo yana cewa su dai suna godiya ga wannan tsari da aka yi musu kuma suna kira ga yan adidi ta masu je su biya kuɗin nan
mu kuma adidi sau aka zo gwamnati yau mai hukunta hana sai za ta inganta sana'ar saboda tsaro lillahi wa rasulihi harkar adidi sau ana samun matsaloli na kwacen wayoyi sace-sace da sauransu da kuma safara irin mai gunkwawi da sauransu kuɗi da ake ta magana da ni ma ina rigima da wannan abun amma sakamakon tunani da kuma wayewa da naji shi MD na Karota ya akan abun yasa na fahimta cewar abun abu ne mai kyau
menene abun kin a ciki
abun kin shine maganar kuɗi da za a biya na haraji da muna biyan naira 100 kullum yanzu kuma aka zo aka dawo da shi naira 50-50 wanda shi ma idan mu matukan adai sau yadda na fahimta su shugabanni na tokan su ne suke bada wannan matsaloli kuma da je zan biya ku kudi an ce an soke tokan saboda haka nayi tunanin
ita tokan kungiyar ku ce ta yan adedita
kungiyar mu ce ta yan adedita
to ina za ku biya kenan
dan kai registration zaka je ka biya kudi a banki to amma kuma na yi registration ina 100 na je kafi na cire form sannan kuma an ce mun an soke tokan din
saboda haka me kake so ka kira ga Karuta kenan
abin da nake so ne kira ga Karuta shine su samar da adalci su kuma yan uwan mu direbobi na adedita so ina kira gare su da su daure su je su wannan register duk wanda yake maganar za a rage adedita so za a rage adedita so to be je register bane amma idan ka je ka bu kaida ka register to za ka yi aikin ka akan fa'ida
kenan ku kun yadda kun bi tsarin gwamnati kenan
mun yadda mun bi tsarin gwamnati gaskiya saboda tsarin gwamnatin shine daidai
to Muzammil Kaji Muzakkar Abdulrahman da waɗannan kalamai
to sai dai ka san adedita lokacin da shi yake yaba wa gwamnati akan wannan tsari mutumin naka Aljiji na gode da baya ganin zaro sai ya tsinka ya garzayo fa a guje
wato tsohon mai bada shawara akan harkar makabartu
gaskiya ne ya shigo na irin kalaman sa na hamayya ga gwamnati yadda dai aka saba
to nayi mamakin abinda yake fade ina nufin ita waccan Okari ba ta da tarihi to tana da tarihi tarihin Okari shine mai girma sarkin musulmi mai rasuwa kakan sarkin musulmi na yanzu sune suka zauna a Okari idan za su tafi daga Sokoto su je ziyara gurin Shehu sai su ce sun tafi ziyarar Shehu a Okari amma wannan abin da kake fade kana nufin dattijai masu daraja da suka ce abin da kai ba daidai bane
ku dai yan siyasa ne dai kuke so ku siyasantar da
maganganu to shi ya siyasantar da waɗannan mutanen da ya debo kuma idan zai faɗi waɗannan bakakken maganganun itafiya ka sai mana akwai mai girma wanda ina nan dattijan arziki Alhaji Tanko ya kasai ai ya san menene tarihin Okari
ku mai da hankali kan rikicin da ke faruwa a cikin jam'iyyar ku ba wai ku dinga afka gwamnati
me isa ba za a afka masa ba me isa dattijan mu suna da mutunci suna da daraja wannan raba kankana wallahi fitina ce
ai ci gaba ya samu
me isa ba zai ce ai gwamnan dawakin tofa ba ai gwamnan kofar nasarawa ai gwamnan koma ina a da tsakanin biyar ai mata gwamnoni a baya abinda ake gaya maka idan ma me kai in kwatar gwamnati kai me yasa kaje kake cewa an dauki sanda an narka maka so 100 so 1 karama kuma za ka rama cikon 99 wa za ka narkawa 99
wadancan shawarwari kake ba mai girma gwamna zai duba ya gani idan shawarar da ka bashi cewa tana kan hanya zai raba wannan abin
wallahi bazan sake bashi shawara ba
kalaman ka sun nuna cewa kana bashi shawara ai sai ka kyale shi ka ci gaba da bashi shawara
wallahi lazi bazan bashi shawara ba idan shawara yake so me yasa aka daina kunna fitulu a wani waje me yasa shararruka ga sunan a jihar Kano me yasa titunan jihar Kano suka ragargaje
to kaji Alhaji Jinagoda tsohon mai bada shawara akan bangaren makabartu
to ma ka san akwai abba sarki sharada shi ma na ga garzo wannan shiri ko
wato shugaban masu bukata ta musamman na nan jihar Kano
to da me yake tafi
wanda ya shigo ne yana kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari kan ya waiwaye su musamman ne yadda ya ce shugaban kasa ya sa hannu a wata doka ta su to amma kuma har yanzu dai sun ji shiru
shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya duba ga dokar da ya sa hannu tun a shekara 2018 a watan Disamba ta masu bukata ta musamman kamar muna ganin dokar ta zama an sa hannu ne saboda lokacin zabe ya kusa ana so a ja hankalin mutane masu bukata ta musamman don su zabi gwamnati saboda tunda aka saka hannu akan dokar yau shekara daya babu abin da akai akai an ce za a abubuwa da yawa za a kafa commission za a yi cewa abubuwa amma yanzu mun ga ta kasa kudin da akai na shekara ta 2020 din nan ma babu promotion na wannan doka ce
watakila sai mai sauraro yace karfa ku riga malam masallaci wala Allah abun yana kan hanya
a cikin shekara daya da aka wuce abu me ya rage da za a yi gwamnati ba ta da kudi ne ko babu abin da za ta iya yi akai sai dai abubuwan da ake nema akwai su doka kaga ce an yi ta a kafa wanda za su aiwatar da ita ga yanda za ta yi aiki 100%
watakila ka san ayyuka suna da yawa ga gwamnati ko layi ne bai karaso inda yake
to kuma me aka yi wa su mutane masu bukata ta musamman ko su ba su da haƙƙi a gwamnati kawai wannan wani abu ne na cewa kamar ana duba cewa mutane masu bukata ta musamman ko ba su da muhimmanci sai lokacin da ake bukatar ƙuri'ar su ake ganin suna da muhimmanci amma akwai mutum kusan miliyan 25 a Najeriya ya kamata a duba abin da za a yi musu a tallafin rayuwar su tsawon shekara daya abin gaskiya
ko dai abin ko ya makale daga wani guri ne watakila shi shugaban kasa ma tunda ya riga ya sa hannu tuni ma ya riga ya fitar da waɗannan abubuwa
in ya saka hannu sai ya tabbatar da cewa ta yi aiki ai da dokan aka yi ta a ga yanda za a implementation dinta amma kuma DPP har taka damu rubuta ofisin shugaban kasa ta tunatarwa kuma ta je gaban sa amma duba mu ji komai ba wannan kamar ana nuna cewa shugaban kasa yana so ya zama kamar shauran shugabanni da suka wuce a baya suna yin abu dan biyan bukata
yanzu yanzu me kuke da bukata
abinda muke bukata mu ga shugaban kasa ya zo ya kafa wannan commission din da za ta tallafi mutane masu bukata ta musamman kuma a ga dukkan abin da yake cikin wannan dokar an aiwatar da shi
to kaji abba sarki sharada wanda muke kira gwamnati Allah ya sa a duba kalaman su ina ga malaika santuriya ta arewa
wato kace gurin su baba garkadan batta
ya zo ya bada shawara ne ga dattawan jihar Kano ko
kan cewa su tsaya matsayin su harkar da dattijantaka daban sannan kuma ya ce bangaren siyasa ma daban
ka san fa ya taba cewa ken dattijo magana biyu yace eh yace a haka ce garka anya kwa yace to in ya gano ba daidai ba zai dawo yace a ba
wato a matsayina na dattijo nake bai dattawa ɗan uwana shawara wanda Allah ya taimake mu muka ga hekaran jiya muka ga jiya gahi Allah ya kaddara ana yi da mu
ba sun yi wani abu ne na ba daidai ba
warai da gaske duk abun da ya zo na zamani ba a kawo siyasa a ciki dalili na anan ku dattawa a sai kan magana da masaurata kuke ko to ku sani kuna yara matasa ina yaro matashi abin da kuka sani na sani abin da na sani kun sani da wayan mu rabano yana hannun sarkin Kano kasa da Safiyo tana hannun sarkin Kano ƴan doka suna hannun sarkin Kano alƙalai suna hannun sarkin Kano kurkuku yana hannun sarkin Kano shine mai daurewa shine mai saki bayan haka shine alƙalin alƙalai na kanan gaba daya iya adadin hakimansa amma duk wayannan gaba daya aka kwace kun san wannan ai shine mulki zaka yi mulki baka da wayannan abubuwa baka da mulki
me kake so ka ce kina ma
zaka ji mana me aka bawa sarkin ne hawan sallah
shi kadai aka bawa mai
wallahi kadai aka bawa
babu jagoranta al'umma
wallahi kadai ne shine yanzu aka kafa biyar hawan sallar bici zinazu Kano ta inata Rana ta inata Gaya ta inata Kara ta inata
amma kan baba
nan me laifi
hakan ba raba jahar Kano bane ba maimakon ana ganin an hadu wade uba daya yanzu kuma za a tsiga ta
wallahi an daukaka jahar Kano domin da wannan za a samu karin sarakunan mu samu jahohi guda uku
baba kana goyen baya ke
warai da gaske goyen bayan gaskiya nake domin da wannan abin da wayo na aka yi amma ba wanda ya magana ce an kwacewa sarkin Kano sarautar shi
amma baba ba dan kana jam'iyyar APC bane ba kake goyen bayan wannan abu
wallahi ina ba gaskiya ne ba wanda ya zo ya ce an kwacewa sarkin Kano mulkin Kano tunda kana mulki ba za ka raba fili ba ba za ka raba haraji ba ba ka da yan sanda ba ka da alƙalai ba ka da kurkuku duk an kwace wani ma an maida shi gwamnatin tarayya to anan menene ribar ka za ka yi jayayya da wannan dan haka nake godewa Rabi'u Musa Kwankwaso da Allah ya sa mai basira ne sai ya ce da mahaifinsa wannan zamani ne ka bi tafi kara yin amma ku shauran hakimai ina jajanta muku da ba ku samu mafadi ba irin Rabi'u Kwankwaso ya wanda zai gaya muku ya ce zamani Allah ya kawai ka bi domin zamani in ya dauki ya dinka riga abba dauki ka sa wallahi in baka sa ba shi zamanin zai saka
to kaji dattijan Santoriya ta Arewa Alhaji Sani Garka dan bata to sai ina ga kafin mai sallama ka san akwai daurin aure na abokin aiki Adam Suleiman na Freedom Radio
zai angwance ne a ranar Lahadi ne zuwa kenan 22 ga wannan wata na Disamba
ai na za daura auren kenan
za a daura auren ne a Gwale kusa da police station da misalin karfe 10:11 na safiyar ranar Lahadin
to ubangiji Allah ya kai mu kuma Allah ya sanya alkhairi Allah kuma ya kawo wato alkhairi a tare da wannan aure
amin summa amin
to ina ga Ahmad na baka da masu sauraro sai mun sake kasancewa a cikin shirin hangen dala
to masu sauraro idan ta kasance kenan a cikin shirin hangen dala na wannan rana a madadin jagoran shirin kuma wanda muka kasance tare da shi Muzammil Ibrahim ya kasai sai kuma abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa Ahmad Rabiu Jayan sunana nake cewa da fatan za mu hutun karshen mako lafiya